Is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Niya da Dalol da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. Gani Jummai Ali tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki mun sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace rana Alhamis, bayan kun gama shan labarin duniya, za mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya. To amma kafin ku ji wannan shirin, sai kun ji dalilin da ya sa waɗanda aka ɗauka aiki ƙarƙashin shirin Shawafi suka yi zanga-zanga a jiya Laraba a Mina. Akwai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bayyana.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama zai tura jami'an sojoji zuwa ƙasar Kamaru domin gudanar da shawagin bincike akan mayakan 'yan Boko Haram. Obama ya sanar da haka ne a wata wasiƙa da ya aika wa shugabannin majalisun dattawa da ta wakilai na Amurka a jiya Laraba. Takardar ba ta ambaci sunan Boko Haram ba, amma kakakin fadar shugaban ƙasar Amurka Josh Ernest ya ce manufar yunkurin kenan na hana yaduwar 'yan ta'addar na Najeriya da wasu ƙungiyoyin kuma masu zafafan ra'ayoyi. Ƙungiyar Boko Haram daina ci gaba da ayyukan ta'addancinsu a Kamaru ta kan iyakar ƙasar da ainihin ƙasarsu ta Najeriya tushen 'yan ƙungiyar. Shugaba Obama yana cewa kimanin jami'an soji guda 90 ne suka nufi ƙasar Kamaru ɗin a ranar Litinin, wasu kuma za su bi bayansu don aiwatar da shawagi da binciken ƙwararru na leƙen asiri. Sannan ana sa ran sojojin za su iya kaiwa kimanin guda 300.
Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce aƙalla 'yan sandan tsaron kan iyaka guda 22 na mayakan ƙungiyar Taliban 35 ne suka mutu a wata mummunar arangama da ta ɓarke a yankin Helmand da ke kudancin ƙasar. Haka kuma jami'ai sun ce jami'an tsaron Afghanistan da dama ne suka jikkata a wasu faɗace-faɗacen a gundumar Nawzat, inda watanni biyu kenan da 'yan Taliban ke riƙe da wajen. Har ila yau mayakan sa kan sun kuma ƙwace ikon muhimman wurare na gundumar Musa Kala da ke yankin na Helmand. Wannan na faruwa ne bayan da jami'ai ke ikirarin sun fatattaki 'yan Taliban daga yankin. 'Yan Taliban ɗin dai sun kasa iya jurewa wajen kare inda suka ƙwace ikonsa na tsawon lokaci. A ranar Talata ma suka ba da sanarwar janyewa gaba ɗaya daga birnin Kunduz da ke arewacin ƙasar, wajen da suka ƙwace ikonsa na tsawon wasu kwanaki.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Za a yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun Burkina Faso da ya samu jinkiri sakamakon juyin mulkin da bai yi ƙarko ba. An shirya aiwatar da zaben ne a ranar 29 ga watan Nuwamba bana, idan Allah ya kai mu. Zaben da ake kallo a matsayin babban matakin ɗorewar tafarkin mulkin demokuraɗiyya a ƙasar. A da dai an shirya yin zaben ne a ranar 11 ga watan nan da muke ciki, amma hakan ya faskara saboda juyin mulkin da wasu sojoji masu biyayya ga tsohon hambararren shugaban ƙasar Blaise Compaoré suka kuma shirya da bai yi nasara ba. A yayin da aka bayyana ranar yin zaben na Burkina Faso, a ƙasar Gini kuma babban ɗan takarar jam'iyyar adawa ne kuma na neman takarar shugabancin ƙasar, Sileo Deleon Diallo ya janye daga takararsa bisa abin da ya kira maguɗi daga gwamnatin ƙasar a zaben shugaban ƙasa. Shugaba Condé mai ci a yanzu yana takarar ne karo na biyu, an kuma zaɓe shi ne karon farko a shekarar 2010 a zaben ƙasar na ƙashin kanta karon farko tun bayan samun 'yancin kai shekaru 57 da suka wuce. Jami'an jakadancin yammacin duniya sun faɗi cewa akwai matsaloli a rumfunan zaɓe a ranar Lahadi da kuma rikicin da ya kashe akalla mutane guda 3 kafin zaben.
Ƙasar Benin ta ayyana mako guda na zaman makokin tsohon shugaban ƙasar Mathieu Kéréké, wanda ya mutu jiya Laraba yana da shekaru 82 a duniya. Ba bayanin sanadiyar mutuwar tasa. Mr. Kiroko da ya samu horon soja ne a kasar Faransa, sannan ya koma kasarsa a matsayin babban jami'in soja a lokacin mulkin mallakar kasar Faransa, lokacin ana kiran kasarsa da Home. Mr. Matthew Kiroko ya kwace mulki a shekara 1972, ya kuma ayyana kasar a zama ta 'yan gurguzu, daga baya ya canja sunan kasar zuwa Benin. Bayan fama da matsalar tattalin arziki ne ya watsi da wato manufofin gurguzu suka kama da demokaradiyya. Ya taɓa faduwa zaɓe a shekara 1991, ya kuma sake ci a shekara 1996. Ya mulki har zuwa lokacin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tilasta masa ajiye muƙali a shekara wato ajiye mulki a shekara ta 2006. Labarin duniya kenan, kuka gama je. Wasu ɗaruruwan matasa da ke aiki a ƙarƙashin shirin Shawapi a jihar Niger sun yi wata zanga-zanga a harabar gidan gwamnatin jihar da ke birnin Mina. Wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari na da ƙarin bayani.
Matasan dai sun ce sun shiga zanga-zangar ne domin nuna fushinsu akan yadda suka ce yanzu watanni 12 kenan ba a ba su albashinsu ba, duk kuwa da koken da suka shayi a baya. Matasan dai ɗauke da kwalaye har sun kai ga datsi hanyar shiga gidan gwamnatin jihar na wani ɗan lokaci. Ga kuma abinda wasu daga cikinsu ke cewa.
Ni ne Isa Abubakar Batsa. Mun zo ne kan maganar kuɗinmu da suka mana alƙawari. Yanzu shekara kaɗai kenan cif ba kuɗi.
Kamar ku nawa kuke bin wannan bashi?
Yanzu aƙalla mu 1,000 ne da wani abu kenan, ba biya mu bashi nan ba.
Sunana Malama Rahi na ci Abubakar.
To gashi kun taru gidan gwamnati, me ya kawo ku, me ya zafi haka?
Abin da ya yi zafi shi ne shekara ɗaya ba biya mu ba, mu kuma mun zo mu yi magana a kan hakkinmu ne, kuma abin ya ƙi cinyewa. So muna magana kuma gwamna mace ya saurara ya ji me za mu ce. Su suna ce ma gwamna ya wuce kar ya saurare mu. Duka mu fa we are Niger light, su 'yan Niger ne, mu 'yan Niger ne, all we are indigene. Ya za a ce ba za su ce gwamna ya saurare mu, mu ji magana ya ji magana mu ba. Ba a tausayin talakawa ne.
Sunana Kabiru Dan Fulani. Da radio muna ta neman ka, ina zamu ganka ba mu ganinka. Abinda zamu gaya maka wannan sako ne zuwa ga duniya su ji. Ka taimake mu kai ma ka ji tsoron Allah, ba cin mutuncin wani bane, ba zagi bane. Gwamnatin Niger ta yaudare mu iya yaudara. An dauke mu aiki, muna da appointment letter. Aka ce mu zo mu yi aikin nan. Muna cikin aikin nan ana biya mu allowance 15,000 kamar yadda suka rubuta a tsarin doka. Muna yadda muna ansa. Aka zo dab da zabe, magana ta rikirkice. Muka samu wani lokaci albashin ya zo a lokacin da ya kamata, wani lokaci sai an ƙara mana sati biyu. Mun nemi a gaya mana babu hujja a ciki.
Wannan mataki da matasan suka ɗauka ya janyo hankalin shugabannin jihar, domin kuwa mataimakin gwamnan jihar da kansa Alhaji Ahmad Kitsuni ya fito ya tarbe su. Ga kuma abin da ya shaida masu.
Daya daga cikin ku gobe ko wata rana za su zama gwamna, za a yi magana yanda matsayina. Amma idan in kuna so ku samu irin wannan shugabanci, this is the beginning. Conduct yourself in an orderly manner. Na ba ku rana by special grace of God, duk wanda ya san ni ba san da kariya ba. Ranar Talata, leadership naku, ku zo nan, mu zo mu zauna, ga takardu wanda ni ne kira Farmsec, tare za mu yi meeting. A ina aka tsaya, me ya kamata a yi?
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Nigeria.
Shirin rigakafi tambarin lafiya na nan tafe bayan kun gama shakatawa da wannan waka.
Nani nani, na sauka a bannone man aure wutan ya ta dani nani.
Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. The Voice of America, VOA. Haka ne, yanzu kuma sai a gyara zama a yayin da zan jagoranci gabatar da rigakafi tambarin lafiya.
Kalamama Allah Ubangi kalaba mu da ciwon polio.
Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin ilmantar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa ƴaƴansu alluran rigakafin cututtuka. Bari in koma gefe guda domin Nasiru Yakubu birnin Yaro shi kuma ya jagoranci gabatar da irin tanadin da shi da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau. Nasiru, gare ka.
Hajiya Jummai, sani da kokari kuma barka da warhaka. Ana ci gaba da daura damara wajen ganin an kakkabe cutar shan inna wacce ta fara zama tarihi a Najeriya. Kwamishinan lafiya a jihar Jigawa ya bayyana wakiliyarmu Halimatu Abdullahi irin sabon damarar da suka daura.
Kamar dai yadda yake a ƴan makonnin da suka shude, hukumar lafiya ta duniya ta tsame kasar Najeriya daga cikin kasashe masu dauke da cutar kwayar shan inna, wanda ake sa ran daga nan zuwa shekarar 2017 za a kara bata kambin rabuwa da kwayar cutar haihata. To ko jihar Jigawa ma wani tanadi za ta kara yi na ganin sun tabbatar da yada kwallon mangwara sun huta da kuda game da cutar ta shan inna? Kwamishinan lafiya a jihar Jigawan, Dr. Abba Zakari, ya bayyana mana kudurinsu.
Na farko dai kin san abu, idan aka ce an samu cigaba, to abu muhimmi shine cewa a ga ya za a ingantar da cigaban nan da kuma me za a yi don kada abin da ya samu ya wuce ya sake dawo. To akwai hanyoyi da ake, duk da cewa yanzu an ce babu ita wannan cuta ta polio, duk da haka za a ci gaba da bawa yara wannan allura ta polio. Saboda haka gwamnatin lokacin da za a yi wannan zagaye na polio tana ba da kuɗaɗe a masu dama. Saboda haka gwamnati za ta ci gaba da wannan. Abu na biyu shine cewa akwai wani abu da ake kira surveillance a Turanci. Surveillance kuma shine cewa a rika bincike ana dubawa a asibitoci, garuruwa, ƙauyuka a ga ko wannan cuta za ta sake bullowa, kuma a ga wani irin mataki za a ɗauka nan da nan. Saboda haka gwamnatin jihar Jigawa muna nan muna aiki da ƙungiyar lafiya ta duniya, wato WHO, don mu tabbatar da cewa wannan abu da ake kira na surveillance ya inganta sosai a jihar Jigawa. Dama kuma gaskiya ana kokari. Abu na uku kuma shine cewa lokaci zai zo gaba daya da za a daina wannan allura ana bi gida-gida kamar yadda ake yi ta. To za a maida abun a asibiti. In yara aka haife su, akwai alluran rigakafi da ake basu. To ɗaya daga cikin alluran rigakafin da za a basu in haifi yara shine allurar polio. Wannan kuma abu ne wanda zai ci gaba a tsawon lokaci. Kuma jihar Jigawa ƙarƙashin Alhaji Muhammad Badar Abubakar ta yi tanaji sosai domin a tabbatar da cewa wannan alluran rigakafi da ake bayarwa a asibitoci, wanda a Turanci ake kira da immunization, an ci gaba da su kuma an inganta su.
Dr. Abba Zakari kenan, sabon kwamishinan lafiya a jihar ta Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Ita ma wakiliyarmu na jihar Bauchi, Amina Abdullahi Girbo, ta ba mu rahoto irin kokarin da hukumar lafiya matakin farko na jihar Bauchi ne da haɗin gwiwa da hukumar kula da lafiyar yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNICEF, ke ci gaba da yi
a kokarinsu na wayar da kai wa jama'a dangane da illar cutar shan inna. Hukumar inganta lafiya a matakin farko tare da haɗin gwiwar ƙungiyar UNICEF reshen jihar Bauchi sun gudanar da taron faɗakar da hakimai a ƙaramar hukumar Katagon dangane da illar cutar shan inna. Da yake jawabi Dr. Ibrahim Bebeji.
Za mu ɗan ba da takaitaccen ci gaban da aka samu wajen gangamin kawar da ciwon shan inna. Tarihi ya nuna yaki da cutar shan inna yanda an soma yin shi ne a 1966. Daki da fitkirin yara shida kuma akwai cututtuka wanda yake suna yaduwa wanda na san idan muka ci gaba za mu kafe su daya ga bayan daya ba an kuma yin ba kan wani aiki a 1999 an sake daura da mara yaki da cututtukan nan guda shida 1986 yin kuwar allurar yau da kullun karana yara shi kuma mun koma shi daga amsara ko da ritar da wannan ta kwadu ba su da ritar duk harkar da kafi da gwamnatin tarayya sai ba da yin masu gurbuwa da nazari an yi shi ne a shekarar 1994 sannan aka kafa hukuma ta musamman wacce za ta kula da sha'anin allurar rigakafi a 1996 an fara yin kuwar kawar da cutar shan inna a Najeriya a shekarar 1998 wannan yana da muhimmanci musamman na ƙarshe saboda idan muka zo muna magana polio za mu duba mu ga daga yau sai muka soma kuma zuwa wani lokaci tsali yanzu muna 2015 ko za mu yi lissafi mu ga irin shekarun da aka ɗauka ba dare ba rana ake ta fara yin masu rubutu cewa an kawo wannan ciwo kamar yadda ake so ɗin ƙwayar cutar shan inna kala uku ne ko kuma nau'i uku ne akwai nau'i ɗaya ko na farko akwai nau'i na biyu ko nau'i na uku kana kama dukkan alama ko ba da himma ga nau'i na ɗaya domin ita ce kusan ta kawo barazana na nakasa yara da suke gudun su su rasa hotun jikinsu a ma'ana ko hannayensu ko kafa duk wanda ya samu da cutar kar ko ta bayyana ko ma bata bayyana ba ka fitar da ƙwayoyin cutar da ya kan fita wajen bayan gida musamman wanda ya samu da cutar ya kan kasa da ita bayan gidansa kawo da aka ce ƙwayoyin cutar da ya kasa da ita ko kuma ke fitar da ita cikin gayabi kaga ashe na zuna jini kiyamun ma yake magana shi a nan tsafta kaga abin ya so mutum
Dr. Ibrahim Bebeji kenan daga UNICEF Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo a jihar Nejama za a ci gaba ne da gudanar da rigakafin cutar shan inna ba tare da an samu wani tsaiko ba. Sakataren hukumar lafiya matakin farko na jihar Neja Dr. Yabagi Aliyu ya shaidawa wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari haka a wani tattaunawa da suka yi da shi a garin Mina.
Askin ya zo gaban goshi ya fi zafi saboda haka ba wai kuma mun tsaya kenan ba kaman wahalar da muke yi shekaru 17 haka mu zo mu bari ya yi zaman abin nan aikin banza za mu ya ba so yanzu ne za a ci gaba da yin zagayen da ake yi kamar yadda nake muka magana ma yanzu ranar 17 na wannan watan za a yi wani zagaya wanda yake na 7 ne ma a wannan shekaran kenan bacci wannan kuma akwai za mu yi zagaya na Mrs. To wannan kuma zagaya na Mrs. ta san kullum muna yin ko na Mrs. ko na wani abu mukan hada da na ciwon shan inna bayan wannan kuma sai a za a yi wani zagaya a December. Shekara mai zuwa akwai wanda suke duba aikin na polio ana kiran su expert review committee su kuma da suka yi meeting kwanakin baya sun sa za a yi zagaya guda 5 shekara mai zuwa za a yi guda 2 na kasa gaba daya to mu kuma da muke da hatsarin na ciwon shan inna 11 northern states din za mu yi kuma sub-national guda 3 to bayan wannan sun sake meeting mun suka ga kuma ya kamata a yi zagaya za su gaya mana amma bacci wannan kuma yanzu alluran routine immunization na wata yanzu kuma za a sa a karfafa shi sosai.
Su ma dai masu ruwa da tsaki a cikin aikin fadakar da jama'a akan allurar rigakafin cutar shan innan sun ce sun goyi bayan ci gaba da ba da rigakafin har zuwa wasu shekaru nan gaba. Alhaji Abubakar Sadiq, sakataren kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a jihar Niger wanda ke wakiltar Fulanin a kwamitin yaki da cutar shan innan, ya yi ƙarin bayani.
Amma shawarar da zamu bayar a nan akan ce ba a yabon dan kuturu sai ya girma da yatsunsa. Da aka ce kawai an kawar da ko kuma an cire Najeriya daga sahun waɗanda suke da ko kuma yaɗa wannan cuta, a'a, kamata yayi a ci gaba da wada kan al'umma domin maganar shekara ɗaya shekara biyu ake yi a nan gaba ko kuma kila uku. To shin haka za a zauna kara zube? To dole ne muna ba da shawara a ƙara matsa kaimi wajen ganin cewa an wayar da al'umma game da rigakafin nan da ake yi. Sannan kuma a da idan ma mutane suna yin sakaci game da wannan rigakafi, to yanzu ya kamata don a tabbatar wannan kuturun ya girma da yatsunsa a tabbata cewa an shiga lungu da sako fiye da 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 zafi zafin nan idan aka yi da zafi zafin nan domin yin ba don a baya an yi da zafi zafin nan ba da hakan bai faru ba saboda haka a ci gaba kada a bari wata kafa ta shigo a ci gaba da wada kan mutane
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Abin da ya sauwaka kenan a wannan fili a yau a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka hada wannan shirin muna sake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na rigakafi tambarin lafiya ga Baba Yakubu Makeri da rahotanni ko kuma sharhin wasu jaridan kasar Ghana
shirin jaridu ne da jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito kara da wasu ƴan jarida 155 daga kafofin yaɗa labarai guda 40 suka yi zuwa ga shugaban ƙasa John Dramani Mahama inda suke buƙatar shugaban ƙasar da ya ja kuɗin wani ma'aikacin fadarsa mai suna Mr. Stan Zuse Dugbe jaridar ta ce wannan ƙara ta biyo bayan cin zarafi ne da Stan Dugbe ya yi ma wani ɗan jarida na ma'aikatar watsa labarai ta ƙasa mai suna Mr. Yahaya Kwamwa wata biyu da suka gabata jaridar Daily Graphic ta ƙara da cewa ƴan jaridan da su kwatanta wannan cin zarafi da ya sanadiyar ma'aikacin fadar shugaban kasar ya lalata na'urar daukar magana na dan jaridar tamkar abin kunya har yau jaridar Daily Graphic ta yi kanin labarai mai cewa asibitin koyarwa na birnin Tamale na fama da rashin wutar lantarki cikin ƴan kwanakin nan jaridar ta ce a cewar hukumomi hakan ya faru ne sakamakon tsinkewar da wayar da ke jawo wutar lantarki zuwa asibitin yayi a ƙarƙashin ƙasa jaridar Daily Graphic ta ci gaba da cewa a halin yanzu asibitin da na dogara ne akan wutar injin generator a fannin duban marasa lafiya da ake turo su daga sassa daban-daban na jihohin arewacin Ghana guda uku jaridar Daily Graphic ta ce a wata hira da ta yi da jami'in huda da jama'a na asibitin Hizbuwa Muhammad ya ce ofisoshin asibitin da babu wutar lantarki sai dakunan jinyar gaggawa da sauransu ita kuwa jaridar da Chronicle ta rawaito al'ajabi ne da mutanen birnin Kumasi suka yi a lokacin da suka ji kudicin ministan wutar lantarki Dr. Kwabena Donko akan wata gidan rediyo yana faɗa a cikin fushi idan ana so a san randa dauke wutar lantarki zai kare a cikin kasar Ghana to sai a kira shugaban kasa John Dramani Mahama a tambaye shi saboda shi ba kakakin shugaban kasar bane jaridar ta ce ministan ya ce babu abin da ya dame ni akan barazana da kasar Najeriya take cewa za ta daina ba Ghana iskar gas saboda wasu kudade da Ghana bata biya su ba jaridar da Chronicle ta ce mai gabatar da shirin gidan rediyon shine kira ministan don jin tabakinsa akan rahoto da jaridar Daily Graphic ta buga cewa Najeriya na barazana hana Ghana iskar gas saboda bashin da ya kai dala Amurka miliyan 182 to dan ne fa ministan ya ce ba shi da masaniya akan wannan batu saboda bai ci bashin kowa ba idan muka leka jaridar Daily Guide zamu ga ta rawaito bayanin marasa rinjaye a majalisar dokoki cewa ruwa da ke kan rance da Ghana za ta karbo daga tarayyar Turai zai isa a gina kwatankwacin babban hanyar NY Highways da ke birnin Accra guda 10 jaridar ta ce gwamnati ta bayyana ayyukan da za a yi da kudin rance na Eurobond da Ghana ta karbo wanda suka hada da biyan basukan bankin Ghana da kuma zuba kudin fara aikin gidauniyar manyan gine-gine na kasa da wasu manyan ayyukan kasar jaridar ta ce da yake yi wa ɗan jarida bayani a jiya Laraba gaban marasa rinjaye Osei Chairman Sabunsu ya ce matsayin da Ghana take a yau kasar bata da kima da za ta ba masu zuba jari sha'awa su zo su zuba jarinsu a cikin Ghana
yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraron mu
mai magana Bashir Kwankinka daga nan Madobi local government committee Najeriya ina so in ba da ra'ayi na dangane da tantancewar ga ɗan majalisar dattawa za su yi wa ministoci a yau ina so in kira ga ɗan jam'iyyar APC na majalisar dattawa da su yi takatsan tsan wajen biye wa ɗan jam'iyyar adawa wajen tantance ministoci mun ji su ana cewa sai an samar da mutum biyu a cikin daga jihar mutum sannan a yadda da shi hakika wannan karya demokuraɗiyya ne kuma ya nuna cewar kamar za su zama ɗan amshin shatar waɗannan mutane ne don haka su yi hattara kuma mun talakawa muna nan muna zuba ido don mun yarda da abin da shugaban kasa ya bayar na gode ne magana da shirin computer daga majalisar kalkan makon Najeriya huta lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon America mai magana ga jama'a Muhammad Yanya. Ina roƙon hukumar da ke ba da katin ɗan ƙasa ta Najeriya don Allah a faɗa da ba da katin ɗan ƙasar nan a kowace mafaka. Domin da ta haƙiƙanin gaskiya mutanen karkara wani bai san inda zai je a ashe shi ba. Nan da ake ba da katin zaɓe kowace mazaɓa, ina roƙon hukumar ta faɗa da shi zuwa kowace mazaɓa.
Assalamu alaikum gidan radio GOA Hausa. In yan fa da wannan dama ne da na samu na isar da sako ga shugaban kasa ta na Najeriya da Alhaji Muhammadu Buhari. Har ga Allah ta lantarki a zakan ta zauna sosai da sosai a biranen mu na Najeriya. To wanda sakwana haka ne kuma kauyuka gaskiya har ga Allah su ba su san da hakan ba. To saboda haka ne yake ba Muhammadu Buhari shawara. Kare la kare da wutar da ake samu a birane ga kamar wutar ta zauna a Najeriya to har ga Allah kawai ka ba ta samu dan ba a ba kawai wannan an rubu a bayanai da ba ta kura har ga Allah abun ba haka bane ya kamata ta tsaya tsawatar musu domin kawai ka ma su ma su da samun wutar lantarki domin su din ji daɗin rayuwa har ga Allah shine dalilin da ya sa mu bugo wannan waya kayan isar da wannan sako kenan da magana zangina Garba DC na Bauchi State, Shira Local Gama Bauchi State. Assalamu alaikum, Abuja Alaji. Allah ya miki shugaban kasa ta nan Najeriya jana Muhammadu Buhari.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka daga can birnin Washington. Sunana Musa Dan Borno, ina nan zaune garin Yauri. Dide ga ra'ayina ku isar da Baba Buhari, ya Allah ya bincika, ya yi bincika kan sojojin nan na Najeriya. Aka ce sun kashe ɗan Boko Haram, suna kashe ɗan Boko Haram kullum. Ashe har yanzu ɗan Boko Haram suna nan suna cin ƙarfinsu babu babuwa. Ashe in dai haka wato a takaice mutanen gari suna kashewa ba ɗan Boko Haram ɗin ba kenan. Ina fata za ku isar da saƙon a hutar lafiya.
Kafin mai sallama Usman Kabara zai karanto takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama zai tura jami'an sojoji zuwa kasar Kamaru domin gudanar da shawagin bincike akan mayakan ƴan Boko Haram. Obama ya sanar da haka a wata wasiƙa da ya aika wa shugabannin majalisun dattawa da na wakilan Amurka a jiya Laraba. Takardar bata ambaci sunan ƴan Boko Haram ba, amma kakakin fadar gwamnatin White House ya ce wannan yunkurin abin da yake nufi kenan domin hana yaduwar ƴan ta'addar a Najeriya da wasu kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi. Jami'an kasar Afghanistan sun ce akalla ƴan sandan tsaro kan iyaka guda 22 da kuma mayakan sa kai na kungiyar Taliban guda 35 ne suka mutu a wata arangama da ta barke a yankin Helmand da ke kudancin kasar. Haka kuma jami'an sun ce jami'an tsaron Afghanistan da dama ne suka jikkata a wasu fadace-fadacen a gundumar Nauzad, inda watanni biyu kenan da ƴan Taliban ke rike da wajen. Za a yi zaben shugaban kasa da na ƴan majalisu a Burkina Faso da ya samu jinkiri sakamakon juyin mulkin da bai yi ƙarko ba.
To Allah sa a dace. Ma sauraro sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri da kwanciyar hankali. A wuni lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.